sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 10725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa, ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji matakan da hukumomi a jihar Kaduna suka ɗauka bayan wata hatsaniya da aka samu a yankin Gwado-Gwado da ya kai ga kafa dokar hana zirga-zirga. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin ta yi. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a. A jiya ne a Najeriya, iyayen wasu daga cikin 'yan matan Chibok da suka samu 'yancin kansu suka yi ta tsalle suna murna bayan da aka yi maido musu da 'ya'yansu wanda 'yan ta'adda suka sace su kuma suka yi garkuwa da su sama da shekaru biyu. A shekarar 2014 ne aka yi awon gaba da kusan da 'yan mata 300 na makarantar Chibok da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya, wurin da ya sha fama da rikicin Boko Haram wanda suka yi kokarin kafa daular musulunci, inda kuma aka kashe dubban mutane, wasu sama da miliyan 2 kuma suka rasa matsugunansu. A makon da ya gabata ne, 'yan tawayen suka sako 21 cikin 'yan matan dalilin shiga tsakanin kungiyar bada agaji ta Red Cross da kuma gwamnatin Switzerland. An sako 'yan matan ne a ranar Alhamis, kuma aka kai su a birnin Abuja ta sama, sai dai ya ɗauki wasu 'yan kwanaki kafin iyayensu su samu isowa Abujar daga yankunansu na karkara. Ko da yake 'yan matan da dama da aka sace su sun samu sa'ar a cewa bayan da aka sace sun, har yanzu kuma dai akwai sauran 'yan mata 197 a hannun 'yan tawayen. Gwamnatin ta Najeriya da ta ce tana nan tana ci gaba da tattaunawa don ceto sauran matan.
Prime Ministan Iraki Haidar Al-Abadi ya ba da sanarwar cewa an soma kaddamar da gagarumin fara kai hare-haren soji a kan mayakan IS don fitar da su daga birnin Mosul wanda ya jima a hannunsu. Wannan sanarwar da aka bada ta gidan talabijin da safiyar yau Litinin na nuna alamar cewa ana dab da soma kai gagarumin farmaki wanda ba a taɓa ganin irinsa ba tun lokacin da sojan Amurka suka fice daga Iraki sau'i kaɗan kafin wannan sanarwar. Jiragen yakin Iraki sun yi ta sako dubban takardun gangami a kan birnin na Mosul. Ana kashedi ga mazauna wurin a kan wannan babban farmaki da za a kai don ceto birnin.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce zuwa yanzu Amurka da ƙawayenta suna da damar ɗaukar mataki don zaɓin ransu a Siriya, sai dai ya ƙara da cewa Amurka da Turai ba su da ra'ayin amfani da ƙarfin soja, duk da cewar Rasha ta ƙi kakkautawa a hare-harenta a Siriya. Kerry ya gana da sakataren harkokin wajen Birtaniya Boris Johnson a jiya Lahadi a birnin London, kwana ɗaya bayan ganawarsa da ya yi da ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov da wasu manyan jami'an diplomasiya a birnin Switzerland. Kerry ya ce kodayake ya ce kada kowa ya kuskura ya kunna wutar yakin basasa ko kuma ya haddasa rigima tsakanin manyan ƙasashe biyu masu ƙarfin soja. Bisa ga dukkan alamu, Kerry ya bayyana damuwansa ne akan abubuwan da suke faruwa a Siriya, kama daga matsalolin 'yan gudun hijira, kisar gilla da ake yi wa fararen hula a birnin Aleppo, hare-haren Rasha na goyon bayan gwamnatin shugaba Bashar al-Assad, rushewar yarjejeniya da kuma wato kasawar Amurka wajen kawo ƙarshen zubda jini da ake yi.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A wata sanarwa da ya ɗora kan shafinsa na Twitter a jiya Lahadi, ana sauran kimanin makonni 3 Amurkawa su yi zaɓe. Ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya shaida wa magoya bayansa cewa an riga an yi masa magudi a zaɓen. Yanzu an sa ido a gani ko idan Trump ya sha kaye a hannun 'yar takarar Democrat Hillary Clinton a zaɓen na ranar 8 ga watan Nuwamba, zai amince da shan kaye ne ko kuma dai zai ci gaba da ƙorafin an yi masa magudi. Idan kuwa Trump ya ƙi yin jawabi, bayyana amincewarsa ga rashin nasara, zai gurgunta tsohuwar aƙidar siyasa Amurka ta shekara da shekaru da aka saba da ita. Ko a shekara ta 2000, lokacin da aka yi zaben da ba taɓa samun mai tarin rigingimu kamar shi ba, dan takarar jam'iyyar Democrat Al Gore ya amince da nasarar da dan takarar jam'iyyar Republican George W. Bush ya samu bayan da kotun koli ta dakatar da kirga kuri'u a jihar Florida ta kuma tabbatar da nasarar Mr. Bush.
A halin yanzu, shugaban Rasha Vladimir Putin ya musanta sabon zargin Amurka na cewa ita Rasha din tana kaiwa Amurka hari a yanar gizo, kuma tana ba da barazanan daukar shan fansa da Amurka take yi idan Rasha ta yi mata shishigi a harkokin zabe na Amurka da ke tafe. A jawabin talbijin da Putin ya yi a wani taron manema labarai a jiya a India, ya ce zancen tuhumar kutsen sakonnin email wani kokari ne da hukumomin Amurka suke yi don janye hankalin Amurkawa daga abin da ya kira tarin matsaloli da Amurka ke fama da su. Kalaman na Putin sun zo ne ƙasa da kwanaki biyu bayan da mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya aiki da sako na kashedi ga shugaba Putin, inda yake gaya wa talbijin na NBC a ranar Juma'a cewa ramuwar gayya da Amurka za ta yi a kan harin yanar gizo da Rasha take yi wa Amurka zai zo lokacin zaben ransu ne, kuma daidai lokacin da zai yi babban tasiri.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. To ma da labarin mu bude taskar rahotannin namu daga jihar Kaduna, Najeriya, inda aka kafa dokar hana zirga-zirga biyo bayan hatsaniyar da aka samu a gwado-gwado cikin yankin jama'a a jihar. A cikin jawabinsa, mataimakin gwamnan jihar Balaban Tex ya yi kira ga al'ummar jihar su kawu daga yada jita-jita da ya ce suna ƙara ruruta wutar rikici. Wakilinmu Isa Lawal Ikara na da ci gaban rahoton.
Gwamnatin jihar Kaduna ta damu kwarai da tashe-tashen hankula da ya faru a masarautar gwado-gwado a karamar hukumar jama'a, wanda ta kawo sanadiyar rasa rayuka da kuma asarar dukiyoyin jama'a. Gwamnati tana so ta tabbatar wa al'umma jiharmu cewa tana duk abin da ya kamata a yi don tabbatar da zaman lafiyarmu. Gwamnatin tana jajata wa iyalan wanda suka rasa rayukan da dukiyoyinsu. Daga ƙarshe, gwamnati tana jawo hankalin jama'a da su guji yada jita-jita wanda ya kawo firgici da guje-guje a wadansu garuruwa a karamar hukuma ta jama'a.
Tunde dai karamar hukumar jama'an ta sanya dokar hana yawo ta sa'o'i 24 kamar inda kanto mai riko na karamar hukumar Dr. Bege Katuka ya tabbatar.
Yau dai muna zaune shi wannan attack ya taso daga can yankin gudu-gudu kanta. Bayan da abin ya faru sai tashi hankali ya faru daga nan kafancin magaji, hankalin mutane ya tashi. Kuma sai da yanayin kafancin yake, wurin mazaunan mutane ne da dama, kabilu da dama kamar karamar Najeriya take, kuma ko wanda yare zaka same shi, ko wanda kabila zaka same shi, ko wanda addini zaka same shi ana. Sai muka zata idan muka bar mu doki mataki da wuri ba zai kawo abinda zai haifa mana abinda ba za mu yi rike da wuri ba. Shi yasa muka sa wannan doka na rashin yawo wanda yau muka sa 24 hours gobe za mu sa relax din nashi mu dawo daga 6 a.m. zuwa 6 p.m. wanda suka rasa harka su wanda zai bisa ga figon da aka bada wanda ba zai confirm ba an ce suna nan kusa 19, kuma mun communicate officially wanda ta gwamnati ta sake tura ta reinforcing sojoji da police da suke hanyar zuwa domin su taimaka a ganin zaman lafiya.
Rahotanni daga yankin gwado-gwadon kudancin jihar Kaduna dai sun ce an ga mutane na guje-guje biyo bayan wannan tashin hankali, yayin da aka ce abun kuma ya ritsa da wasu waɗanda suka zo wucewa, kamar da yadda shugaban kungiyar Miyar ta Allah na jihar Plateau Muhammad Nuru Abdullahi ya shaida min.
Fulani mu sun fito tafiya daga Niger za su dawo karamar hukumar dangi a jihar Plateau, aka tare su a nan junction din Kagoma. Hankalin kowa a tashe yake. Ina baiwa al'umman mu ta Fulani hakuri domin a samu zaman lafiya. Mu yi kokari yadda gwamnati za ta dau mataki nan gaba, ba za a kare irin wannan ba.
To kowane mataki rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta dauka game da wannan rikici? ASP Ali Usman shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna.
Ai, kafin ma ita sanya wannan doka ta hana yawo, mai gina kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna CP Sanusi Sulemu ya tura unit guda na mopol a wurin, kuma ya karo conventional policemen da undercover agents wanda za su kula da abubuwan da ke faruwa, kuma tabbatar da cewa al'umma sun zauna lafiya. cikin kwanciyar hankali da zaman lumana ba tare da an je kai harin daukan fansa da sauransu ba.
Fulanin Plateau sun yi korafi da wani abu makamancin harin fansa din, sun ce sun zo wucewa ne an tare motar Fulani.
Eh, wannan haka yake, shine abin da ya kawo dan hatsaniyar da ta nemi ta faru, wanda aka sanya wannan dokar hana yawo a dalilin ta.
An tabbatar da an tare motar tasu.
Eh, tabbas ne an tare motar su ne kokarin barin garin kafatan din da suke inda wasu mutane suka halaka musu mutum uku. To wannan ne ya kawo matsalar da har su wanda ke cikin gari hankalin su ya tashi. Halin yanzu dai muna nan muna kula da abin da ke faruwa, zuwa gobe mu ga yadda za a kare.
Yanzu yanzu dai rahotanni daga yankin Kwadugodon karamar hukumar jama'an a yankin kudancin jihar Kaduna na tabbatar da an dan samu kwanciyar hankali biyo bayan saka dokar da kowa ya koma gida. Isa Lawalikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunciya, zama lau lafiya shine cigaban Najeriya.
Haka yake, to sai ku ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji.
Zama lau lafiya shine cigaban Najeriya.
Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni, mai nemaka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni. Babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani, mu daina bakin cikin juna Allah ke magani. Ubajin yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya. Sai ku ce an tashi kallau yau lafiya, bautar Allah muke, Allah kuwa shine don daya. Bar bambanci na kabila ko addini,
haka yake. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Kudi a kashe suka hanya mai kyau,
ka tuna yanda ka sami kudinka, ka sha wuya ka sami kudinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Masu sauraron mu, barkamu da sake saduwa a filin da rashin tayi, filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. To har yanzu muna tare da bakin namu Professor Aminu Muhammad Fage da Dr. Muhammad Hadi Musa da Alhaji Babangida Lamido akan tabarbarewar tattalin arziki. Yanzu ga wakilinmu da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kori, da ci gaba da firar.
Lai Babangida Lamido, wai batun nan na ilimi, me zaka ce akan rawar da ya taka, ma'ana tsarin manhajar ilimin ƙasar nan ya taka rawa ne wajen abubuwan da muke faɗa na batun tattalin arziki, musamman la'akari cewa an cusa wa mutane aƙidar cewa in je makarantar boko ko in je polytechnic ko jami'a ko ta college of education da zo ne aikin office ko kuma abin ya shafi abubuwan da kuke yi, misali a masana'antunku.
To tun da shekara aru-aru, ai tun daga primary school ake koyo wani abu shi handwork da tabo da irin dandan kuwa muke yi, muna yin kere-kere, muke irin wannan har ake ganin irin hannunka abin da zai sarrafa har malami ya saka a doro na bisa kan cewa ga irin abin da kake sha'awa har yi wannan. Akwai vocational training centers da aka yi tun da can daga 1981, duk aka yi su, kowace local government an yi mata vocational training center. Domin me? Domin mutane su zama enterprising, wato su zama masu rike kansu. Kasi da aka yi da gwamnati, aka zo lokaci ɗaya ƙarara a 1985 lokacin Babangida aka rugurguza su, ba wai tsanarsa ne ba, amma taɓarɓarewar arzikin da irin abin da ake gani zai yi shi aka lalata aka samu bangaranci abin da zaka koya a kudu daban da muna da littafi in kana littafi daya Oxford University class 1 shi ake karantawa a Lagos shi ake karantawa a Kano mutane da yawa suka zo suka yi nasu littafan suka rika lalata irin tsarin da ake da shi suke kawo nasu dan su yi kudi su kuma su ne masu fada ai yau din nan a bare-bare din nan ba wai wannan ba shekara ɗaya da ta wuce kasashen yammacin kasar nan muka je za a yi wayek duk secondary school din guri guda suka hadu ana gaya mu satar ansa da lasifika question 1 kaza sai ga sun tashi da takarda sun ci sun mata wanwar sun cinye duka sai a ce sun fi mu kokari gabaki ɗaya kuma wallahi in kai magana sai su kashe ka a lasifika ake fada duk an sa makarantun wannan za su yi wannan jarabawa ka gani kuma sannan saboda bangaranci da rigingimu shine kanta duk malaman da suke koya karatu a arewacin kasar nan inda NYSC ne ba a yadda a koya ba a yadda ba sa yadda su koya daidai
to akwai wasu da suke ganin cewa kamar bambanci aqida bambanci da aka kawo tsakanin mutanen da suka je polytechnic misali da waɗanda suka je jami'a wato shi ma yakan taka rawa wajen dakushewar ilimin sana'a din da wato ake koyar da mutane a baya
ce na policy din da aka je aka kawo ni ban taba yin degree ba
tunda matsalolin nan na rashin aikin masana'antu na tabarbarin tattalin arziki na wato abubuwa na talauci da fatara da sauransu sun wato suna barazana ainin ga zamantakewar 'yan Najeriya yanzu kaga magana ma da Alhaji Babangida Lami da yake faɗa cewa sha'ani na bangaranci din da sauransu suna taka rawa kuma wannan din yana da nasaba da kila matsalar batun tattalin arzikin nan na talauci tunda gashi yana wa zamantakewar barazana ana cewa kaza da kaza menene ya kama kuna da ilimin zamantakewar bil'adama menene mafita
to mafita a gwamnatance mafita a kasuwanci mafita a dan adam a daidaiku mafita a gwamnatance ni I stand to be corrected gasu Dr. Aminu Fage su ne manyan malaman mu gasu Alhaji Babangida Lamido wanda su a cikin sana'a suke da kasuwanci amma ni a hange na kudirin nan da gwamnatin tarayya take kokarin tabbatar da shi domin ba sabon kuduri bane Malam Aminu Fage zai tabbatar da wannan kuduri ne da yake mafita dama kuduri ne shekara 30-40 gwamnati take so ta yi shi ta kasa wannan gwamnatin da ta zo ta karkade ta ce a yi shi kuduri ne da yake mafita ga 'yan kasuwa mafita ga korafin da Alhaji Babangida Lami da ya gama yi ko kuma yake ta yi tunda aka fara wannan tattaunawar ta cewar kamfanin nukan waje sun karya kamfanin nukan cikin gida ta hanyoyi da dama haka zalika kuduri ne a kasuwanci domin ya takawa shigo da kayan kasar waje zuwa nan gida akwai kayan da gwamnati ta riga ta sa su contraband ta haramta shigo da su kuma tana ƙara matsi lamba gurin shigo da su sannan mafita ce ga daidaikun mutane a gwamnatance gwamnati ta kawo kuduri na cewar tana haramta tana kokarin dakusar da importation shigo da kayan masarufi daga kasar waje Allah akalla dan Najeriya ya ci da kansa koda ba komai ya samu wa kansa da shinkafa da alkama da fulawa da sauransu kudin da ake kashewa wajen dala biliyan 20 irin kudin nan da ake cewa malala gashin tinkiya to me yakon a dauka aje a kai wa wasu mutane a wasu kasashe mu mu rarraba tsakanin irin su Alhaji Babangida Lamido su su samu in suka samu za su je su dauko su Dr. Aminu Fage su zama musu consultant shi ma ya samu shi ma in ya samu zai zo ya dauke ni zo in zama yaron sa mai rike masa jaka kaga a haka wannan arzikin a gwamnatance gwamnati ta taka masa burki an samu nufa a kasuwance ɗan kasuwan mu su fara hakura saboda wancan kudirin na gwamnati da shigo da kaya kuma su fara tunanin su yanzu ya za a yi su samar da kayan da akalla za su ci a nan gida Najeriya koda ba a fara fita da shi ba a samar da shinkafar da za a ci alkamar da za a ci man shafawa sabulin da za a amfani da shi a nan a yi shi wannan kudin su zagaya tsakanin waɗannan yara da Dr. Aminu Fage ya ce ana koya musu entrepreneurship ma'ana su samu sana'ar da za su yi sabulu su yi man shafa su yi omo su yi takalmi da tufar da zaka sa da hular da zaka sa wannan kudin su yaran dala biliyan fanta ba saman nan ya zama da nasu ne da za su rinka zai zagaya a hannun yan wato al'ummar Najeriya haka zalika kuma a daidaiku ya samar da aikin yi domin idan yanzu kai Malam Muhammad kana yin sabulu babu wanda zai sai sabulun ka alhalin ga sabulu daga kasar waje daga Ingila da France da Italy amma yanzu tunda babu shi ba a da wani zabi illa tilas a zo a sai sabulun ka kaga wannan abin ya karfafe ka da kai da yaranka da kuke yi da irin su ba Alhaji Babangida Lamido da suke harkar masana'antu yanzu shine wannan ba karamin mabita bace da ta bude musu kofar da yanzu za su yi arzikin da watakila mu ma dukkaninmu za mu zo mu koma mu fara yin sabulu da omo
Dr. Aminu Fage akwai masu caccakar wato wannan manufa ta gwamnati na dakatar da shigo da ababen amfani daga ƙetare kuma hujjar ita ce Najeriya ba ta da waɗannan abubuwan da ake bukata yanzu muke maganar lantarki wane ne da sauransu abinda kuke kira enabling environment wai wannan a nazari na tattalin arziki da kuma yanayin da Najeriya ta shiga ciki tattalin arzikin ta shiga ciki wannan matakin shine dace ko kuma a'a akwai wani wanda ya fi shi misali dan a cimma wannan manufar
ai kamar da Dr. Adi Musa riga ya faɗa shine wato wannan manufa wato da wannan gwamnati mai ci a yanzu ta dauko ita ce hanya mai billewa saboda garin kasar nan ta tsinci kanta a cikin wani hali wanda in ba mutum mai nazari bane ba zai san cewa kasar ta kai wani lalacewar da za a ce yau kamar kasa Najeriya wadda take ta daya a kasashen kasar da tafi kowace tattalin arziki a Afirka tana da ita ce kasa ta daya wadda tafi kowa tattalin abin nan man fetur a Afirka ita kasa ta shida a duniya amma a ce dan lalacewa a ce tsinkin kwakwulon hakuri sai ka je ka siyo daga China wadda dukkan bishiyun da muke da su a safele a nan cikin Najeriya wannan abin kuma za mu je mu siyo daga tsinkin kwakwulon hakurin sai mun canza dala mun je mun siyo shi wanda ba abin da ba mu yi a kasar nan ba so haka wannan wato kuduri ko in ce policy da wannan gwamnati ta zo da shi wato shi ana ce masa inward looking policy shine hanya mafita mu zo mu zauna duk wani abu da muke shigowa da shi da kasar waje mu yi sarrafa shi a kasar nan tun muna koyo har mu zo mu kware ya kasance kasashen duniya su
amma maganar da ake dakta an ce a zo a yi abu kuma babu abin yin misali bana an ce a tafi ai noma da a baya manomi yana sayan taki naira 3,500 zuwa 5,000 shi manomin bana ya sayi buhun taki 10,000 zuwa 11,000-12,000 to yaya zai yi noman da zai ciyar da kansa ko baya da 10,000
to in muka duba wato wannan hali da ake ciki na kasar nan wato abubuwa ne uku suka taru suka wa kasar tarnaki wanda na farko shi shugaban da ya zo tare da kasar a cikin wato halin da take ciki wato kamar ya zo la kan kashi ne babban matsalar shi ne kudin da Najeriya take samu na shiga wato ya ragu da kashi 70 saboda ita gwamnati yadda take aiwatar da ayyukanta na kasa ya ta'allaka ne ga kudin da take samu na shiga na biyu ya kasance wato mutane sun zama ci mazaune a lokacin shekara 2016 da tsohon gwamnati ta yi wato kawai tana ba mutane kuɗi ne ba tare da sun yi aiki ba kana zo da kawai sai ɗauko kuɗi a baka sauran ka mutane sun zama ci mazaune ba san yadda za su tashi ba su nemi na kansu su dogara da kansu da sauransu da haka na uku duk ɗan Najeriya da cewa wannan gwamnati ta zo da ne canji ne kuma kowa ya riga san abin da ake nufi da canji duk lokacin da zaka canza abu dole sai kai hakuri kuma ka sha wuya saboda mun ya rike kyawar wato yakini idan ƴan Najeriya za su yi hakuri
to jama'a nan zamu dakata sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu kawo ƙarshen wannan firar yanzu a madadin bakin namu Professor Aminu Muhammad Fage da Dr. Muhammad Hadi Musa da Alhaji Babangida Lamido da wakilin mu da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Chobahiro Diodone wanda ya daidaita mana sauti ni Salo Garba ke cewa da alheri.
kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau ka tuna yanda ka sami kuɗin ka ka sha wuya.
To madalla gaida Malam Salihu, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe 3:25 na asuba, sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Zulanga, Mukwalla Ija, Jigawa, Najeriya. A gaskiya bayanin da wato shugaban kasa ta yi, wato Hajji Aisha Buhari, wannan abin da ba gaskiya ne. Kuma ya nuna cewa duk Najeriya ba mutum da yake kaunar Buhari kamar sa, wanda kuma dama haka yake. Tun kamar yin take cewa wato gwamnatin nan ba ta yi da mutanen da suka yi wahala da ita, wannan gaskiya ne. Domin kuwa akwai kamar irin su Faruku Adamu daga jihar Hajjiga wanda ba ma jin labarinsa a halin yanzu. Akwai irin su Bubu Galajima wanda su aka yi ta faru tadi, amma yanzu babu su babu labarinsu. Don haka wannan gwamnati ta kada mutanen da suke waɗanda ba 'yan siyasa ba ne, wannan gaskiya ne wanda ta faɗa. Kuma in ana son a gyara, ya kamata a yi.
Assalamu alaikum, Yusuf Babangaje mai trader ringin daga jihar Jigawa, Najeriya. To zan yi tsokaci game da gaskiyar da Aisha Buhari ta fito ta faɗa, waɗansu suke yabanta, waɗansu kuma suke kushe mata. To abinda nake so in gaya mutanen Najeriya, Buhari fa mutum ne kamar kowa, kuma ɗan adam ne, zai iya yin kuskure. Don haka duk lokacin da shugaba ya yi kuskure aka fito aka faɗa masa, to yana da kyau ya gyara. Buhari ba wahayi ake saukan masa ba, balantana ake ba zai kuskure ba. Don haka ina fatan abubuwan da ta faɗa zai gyara, kuma duk magoya bayansa yana da kyau a ce in sun ga bai yi daidai ba su gaya masa domin ya gyara. Rashin faɗar gaskiya shi ya kawo halin da muke ciki, na halin kuntun rayuwa da muke fama da ita a Najeriya. Muna fatan mutanen da suke gindin Buhari ba Aisha Buhari ita kadai ba, su fito su faɗa ma gaskiya domin ya gyara, domin talakawan Najeriya su ji daɗin ainihin wannan gaskiya da ake gaya mar. Mai magana Yusuf Babangaje mai trader ringin daga jihar Jigawa, Najeriya.
Assalamu alaikum, sashen Hausa Radio America. Mai magana Bikir Baka Auren Auta, ɗan albasa a kasar Taranci, local government Najeriya. Ina so in yi ƙarin kira a gwamnatin jihar Kaduna ko Tasaroma akan bayanin da na taɓa yi a gidajen radio na jihar Katsina da nan BOA. Har yanzu na ƙara kira gwamnatin jihar Kaduna a duban mu da idan rahama, shi ne demokuraɗiyya muke a yanzu. Yawan kaɗa al'ummar da ake daga makarantar boko ta farkon gari da ta tashi ƙarshen gari surun dole, ana banki al'umma da yawa. A koji an samu haɗari, a koji yau ba a wata ba sati uku a kan albasa ba a haɗarin mota ba. Saboda haka muke kira gonan jihar Kaduna ko Kasaroma da duk wanda abin ya shafa, don Allah don Annabi a taimaka a yi mana gyaran wannan bambam na bisa hanya, saboda an samu masu motoci su bi a hankali domin gurin da ake ya wuce wuri sai ake kaɗe mana da mutane da 'yan makaranta da mutanen gari. Muna kira gwamnatin jihar Kaduna ta yi kanmu da Allah.
To madalla, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A jiya ne a Najeriya, iyaye wasu daga cikin 'yan matan Chibok da suka samu 'yancin kansu ke ta tsalle suna murna bayan da aka maido musu da 'ya'yansu, bayan da 'yan ta'adda suka sace su kuma suka yi garkuwa da su sama da shekaru biyu. A shekarar 2014 ne aka yi awon gaba da kusan 'yan mata 300 a na makarantar Chibok da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya, wurin da ya sha fama da rikicin Boko Haram wanda suka yi kokarin kafa daular musulunci, inda aka kashe mutane masu yawan gaske, sannan wasu da suka kai miliyan 2 suka ritsa masugunansu. Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi ya bada sanarwar cewa an soma kaddamar da gagarumin fara kai hare-hare na soja akan mayakan ISIS don fitar da su daga birnin Mosul wanda ya jima a hannunsu.
To a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryen na safe rayu, sai kuma can da al'asar ku ji sauran abokan aikin mu da waɗansu shirye-shirye ciki har da ilimin garkuwar ɗan adam ne su Buharin dai. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye mu ne da kwana wayoyinku na salula, ku kuma bayyana ra'ayoyinku a Facebook da kuma Twitter. A madadin kowa da kowa alheri, ke muku fata alheri.